بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba, mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 22 ga watan Safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 6 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, wanda aka fi sani da suna Dandali da ke nan tudun Wadan Zaria a Nigeria, inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Wannan shine kaset na 36 cikin tafsirin Suratul Qasas insha Allah. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Idan ba a manta ba, muna ci gaba da bibiyar ayoyin wannan sura mai albarka, a inda Allah Madaukakin Sarki yake labarta mana ababen ɗaukar izina daga tarihin wani kangararren bawa shine Karuna, wanda dukiya da Allah ya bashi ta rudar da shi, ya dauka shi wata tsiya ce, kuma Allah madaukakin sarki ya kama shi kamun da ya zama abin daukar izina ga ƴan bayansa. A wancan sati mun karasa mun tsaya fadin Allah, wala yulqaha illa sabirun, ko sura kaza mu tashi daga aya ta 81 fadin Allah madaukakin sarki, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Na'am, akramuka Allah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون.
نعم. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, nan take sai muka yi mishi girgizar ƙasa da shi da gidan nashi. Fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, kuma bai samu wasu tawagar mutane da za su taimake shi kuma bayan Allah ba. Wa ma kana minal muntasirin, kuma bai sai ya taimaki kansa ba, bai samu damar taimakon kanshi ba. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu, kuma waɗanda a baya suke burin su samu irin matsayinsa sai suka wayi gari. Bil amsi, waɗanda a jiya suke burin su samu matsayinsa sai suka wayi gari. Ya ƙuluna, suna cewa waika annallah, suka ce kai mun ga mamakin Allah. Annallaha yabsutu arrizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir, lalle shi Allah yana faɗaɗa arziki ga wanda ya ga dama cikin bayinsa. Wa yaqdir, kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama. Laula amanna Allahu alaina, ba dan Allah ya yi mana gamdakatar ba. La khasafa bina, da mu ma Allah ya kisfe ƙasa da mu. Waika annahu la yuflihul kafir, suka ce abun mamaki, lalle kafirai ba sa tsira. Waɗannan ayoyi guda biyu su ne aya ta 81 da kuma 82 a cikin wannan sura, wanda kuma su ne kamar a ce cikon labarin a wannan kangararren bawa. Ya za a yi tunawa a baya a farkon wannan kisa, mun ambaci cewa al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari, Allah ya gafarta masa, a cikin tafsirin sa ya ruwaito daga sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa cewa Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan abu da ya faru lokacin da aka saukar wa da banu Isra'ila ayoyi akan hukuncin zakka karuna a matsayin shi na ɗaya daga cikin mafiya arziki ko kuma kace ma wanda yafi kowa tara dukiya a wannan zamani sai ya taho kuma annabi Musa cewa yana so ne a yi negotiation gaskiya shi ba zai iya bar biyan zakka percentage din da yake bukata amma a tattauna a yi mai ragi saboda yawan dukiyarsa yazo ya ce kowane dinari 100 zai ba da dinari ko kowane akuya 100 zai ba da akuya ɗaya ya lissafa lissafan shi da ya gama wannan lissafe-lissafe da ya koma gida da ya lissafa a hakan ma abinda zai cire ya bayar sai ya ga cewa abin ya yi yawa bayan ba shi ya zo ya nemi alfarma kuma ba wai ma an mishi alfarma ba ne kawai ya ce shi dai ga abinda zai iya biya da ya koma gida ya yi lissafin dukiyarsa sai ya ga ko haka ɗin ya biya lallai abin ya yi yawa ba zai iya ba saboda haka shi ne sai ya tara ‘yan uwan shi da jama'arsa da masu bin irin ra'ayi irin nashi na jari hujja sai musu wata huduba cewa kun ga Musa ya zo komai ya faɗa muna yarda ya ce mu yi kaza mun yi ya ce mu yi kaza mun yi yanzu kuma yanzu yana so ku ɗebi dukiyar ku kawai haka nan kawai ku ba talakawa jama'a za ku yarda da wannan suka ce gaskiya ba za mu yarda ba to yanzu ya kuke so ai suka ce kai ne shugabanmu duk abin da ka ce a yi shi za a yi haka suka ce mishi anta kabiruna wa sayyiduna famurna bima shi'ita ai kai ne oganmu kai ne jagabanmu duk abin da ka ga dama ka umurce mu shi za mu yi ganin sai ce to na sa abin da za a yi shi ne ce a je a gayyato wannan karuwa wata taƙadaran mata wadda ta shahara wajen rashin kunya ya zo ya ba ta kuɗi ya kuma tsara mata labarin abin da yake so ta yi ya ce mata ina so ne annabi Musa yana cikin wa'azi za ki je ki tsaya a cikin mutane kawai ki ƙaryata shi idan an yi magana ki ce to wani wa'azi zai mana bayan ina ɗauke da cikinsa haka ta zo ta yi wannan magana mara kyau a cikin mutane annabi Musa ya shiga cikin damuwa shi ne ya rantsar da ita ya ce ki faɗa tsakaninki da Allah wanda ke saukar da ruwan sama Allah wanda ya tsaitar da banu Isra'ila daga Fir'auna Allah wanda ya kaza Allah wanda ya kaza ki bara tsakaninki da Allah waye turu kike wannan abu to anan sai ta karaya sai ta bayyana cewa wane karuna kenan shine ya bani kuɗi kaza kuma yace in zo yi wannan magana shine sai Annabi Musa sai roki Allah yace ya Allah ina so ka bani dama na baiwa ƙasa umarni ta ji umarnina sai Allah yace to na baka shine sai Annabi Musa sai ya addu'a sai ya ce wa ƙasa ki zirma da shi da iya waɗanda suka taimake shi wasu mutane guda biyu da dukiyarsa da gidansa gaba ɗaya ina so ya ke ƙasa ki zirma da su cikin ƙarƙashin ƙasa shi ne Allah ya bada labari cewa fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard sai muka kifar da shi da gidansa cikin ƙasa al-khusuf ko al-khasf shine bal'ul ardi al-makhsufa ƙasa ta haɗi ta buɗe wanda aka yi nufin a yi mishi girgizar ƙasar mutane ne ko gidaje ko garuruwa sai ƙasa sai ta zirma da su ta haɗiye su haɗewa kuma tare da ƙarfin girgizar ƙasa ba wai haɗewa cikin natsuwa ba a tare da girgizar ƙasa mai ƙarfi ta zubar da su ƙarƙashin ƙasa shine abin da ya faru da ƙaruna kuma ba shi aka fara yi wa irin wannan ba kuma ba a kan shi aka ƙare ba Allah ya ba mu labarin bayi kangaruru daban-daban da Allah ya musu irin wannan kamar faɗin Allah misali cikin suratul mulk da Allah yake cewa a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur yanzu na ya ku kafirai kun yadda Allah wanda ke sama ya rufta ƙasa ta haɗiɗiye ku fa idha hiya tamur a ga tana girgiza tana buɗewa haka a wani Allah yake cewa fa amintum an yakhsifa bikum janibal bar ko aw yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum haka ne la tajidukum wakila ne ko cikin Isra'il Allah yake cewa a amintum shin kun yadda an yaksifa bikum janibal bar Allah ya girgizar muku da ƙasa inda take tudu ku fada ciki arsala alaikum hasiban kun amince Allah ya muku girgiza ƙasa ko ya aika muku da wani bala'i na wutar daji sannan ba za ku samu wanda zai wakilce ku wanda zai tsaya muku a gaban Allah ba to Allah ya bada labarai ire-iren waɗannan kuma haka Allah da yake labarin waɗanda ya halakar yake cewa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin gaburai akwai wanda muka girgiza masa ƙasa to anan ma kamar ibnu kasir yana ganin ishara ne zuwa ga shi kanshi wannan karuna haka yazo a cikin hadisin bukhari daga Abdullahi dan Abu Nu'as manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa baina rajulun yajurru izara an samu wani mutum mai alfahari da girman kai yana tafiya yana jan tufafin shi a bayan ƙasa annabi yace khusifa bihi sai aka mishi girgiza ƙasa fa huwa yatajaljal a wata riwaya yatajallal fil ardi ila yawmil qiyamah annabi yace yana nan yana fagamniya yana ta fadawa karkashin ƙasa ba zai isa cikin jahannama ba sai ranar alkiyama wannan wasu malamai suna ganin shi karunan ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari cewa har yanzu da muke magana yana nan yana ci gaba da fadawa ƙasa bayan ƙasa ƙasa bayan ƙasa ana busa ƙaho yana isa cikin jahannama Allah ka bari Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard sai muka yi mushi girgizar ƙasa da shi da gidansa muqatil yake cewa yayin da Allah ya ba annabi Musa dama ya umurci ƙasa ita kuma ta haɗe ya karuna tare da wanda ke tare da shi sai banu Isra'ila kangararrun cikin sai suka ce annabi Musa yana so ne amfani da wannan dama a halakar da karuna shi kuma ya mallake dukiyar karuna saboda ai karunan cousin dinsa ne bai da wani magaji an halakar da shi shi da gidansa duk wani mai taimakonsa suka ce to ka gani ko so yake mallake dukiya shine bayan kwana uku sai kuma Allah ya halakar da dukiyar gaba daya dan Allah yana musu cewa annabi Musa bai da bukatun wannan kazamar dukiyar shine ma'anar fa khasafna bihi wa bidarihi da kuma gidan nasa wa bidarihi al-ard kenan bayan kwana uku aka yi aka halakar da dukiyar kamar yadda wasu malaman tafsiri suka faɗa al-imam sa'adi anasir sa'idi Allah ya gafarta mishi yana cewa wannan sakamako ne irin jinsin aikin ya kasance mutum mai dagawa a bayan ƙasa sai Allah ya kaskantar da shi a ƙarƙashin ƙasa an mishi aljaza'u min jinsul amal kenan anan akwai wata fa'ida ta zubin zance alqur'ani da ya kamata mu yi itibari da ita shine abinda yake ce ma takraru al-khafid da aka ce fa khasafna bihi wa bidarihi muka lura akwai ba'un da ha'un bihi sannan aka sake maimaita ba'un aka ce wa bidarihi inda an so za a iya cewa fa khasafna bihi wa dari kamar yadda ake karanta wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhami a qira'ar ainihin hamza az-zayyat kaga wal arhami ma'anan shi wa bil arhami to nan ma inda an so za a iya cewa fa khasafna bihi wa dari ba dole sai an ce wa bidarihi din ba to amma me yasa aka faɗa haka saboda akwai mas'ala guda biyu an mas'ala ta farko ita wannan ba'un ita ce ake ce ma ba'u ta'diya lil musahaba ba'un ce da ke nuna fi'ilin na al-khasf ya hau kan wani domin fi'ilin al-khasaf yana iya zuwa lazimi wato intransitive yana iya zuwa kuma muta'addi shine transitive wato wanda yake bukata ya zuwa ga maf'ul bihi kamar yadda a cikin hadisi aka ce khasafati shamsu ala abi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga babu maf'ul bihi a wajen to wannan lazimi ne babu ba anan kuma kamar yadda muka ja wadancan misalan wa minhum man khasafna bihi al-arda da afa min allazina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihim al-arda aw ya'timu al-azabu min haythu la yash'ur ita ce da kake faɗa da su da ire-iren su to ta cikin sautin nahli to a irin nan za a maimaita saboda wannan musahaba din wato khasafnal arda mun girgiza ƙasa musahabatan qaruna wa malam sai wannan girgizar ta tafi tare da qaruna da dukiyarsa ƙasar na iya girgiza ita kadai ba ta tafi da komai ba amma kuma girgiza anan ta tafi da dukiyar ta tafi da shi shi yake nufi da ba'ul musahaba fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu ita ce a wacce qadiyya ta atafu al-atafu ala al-damir al-majrur idan aka kawo damiri mai jarra fa khasafna bi in za ai atafi da aka ce wa bidari shin dole ne a maimaita harafin jarrar ko kuwa ba dole bane a maimaita to malaman nahwu sun ƙara wa juna ilimi anan jumhurin malaman nahwu basara wanda galibin su grammarians ne wato malaman nahwu ne masu tsayawa akan ra'ayi su ki kaucewa akan sa in suka ce ga ka'ida duk abin da ya saba mata sai dai su ce yayi shi zuzi ko da alqur'ani ne suna iya shafa idan su toka su ce ba su yarda da wannan kira'a ba suna da taurin kai akan ra'ayin su malaman nahwu basara Allah ya gafarta musu to daukacin waɗannan malaman nahwu na basara suka ce bai halasta ba a ki maimaita ainihin wannan khafid din suka yi ta kawo maganganu irin wannan suka ce a wataqullahi lisanabi wal arham ta cikin sunan nisa'i suka ce qira'a hamza qira'a ce mai rauni suka ce ba su yarda ba wasu malaman kuma wanda ba su ba kamar malaman nahwu kufa da wasu ɗaiɗaiku cikin basarawa kamar akhfash da ire-irensu suka ce a ya halasta saboda wannan aya wataqullaha la tasallu bihi wal arham ta zo da wannan kira'a da irin wayastambi'unaka wayastabtulaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wama yutla alaykum ay wa fi ma yutla alaykum suka ce gashi wannan shi ma ba maimaita ba da irin wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram ma'anar shi wa kufrun bihi wabil masjidil haram suka ce wannan ma shahidi ne haka waja'alna lakum ma'aisha wala ja'alnakum waja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lasu lahu birazikina ma'anar shi wa waja'alna lakum fiha ma'aisha wa fi man lasu bihi birazikina suna nan da yawa ire-iren waɗannan magana ce mai reshi da yawa ba sai mun shike ta ba saboda haka magana mafi ƙarfin hujja da kuma shawahidu shine ya halasta a ce fa khasafna bihi wa bidarihil ard kuma ya halasta a ce wataqullahi tasallu bihi wal arhami wato a maimaita harafin jarran ko ba a maimaita ba duka ya halasta qur'ani ya zo da shi kuma ya zo ma a cikin zantar larabawa da yawa wallahu a'lam Allah ya ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu ba a samu wasu sojoji ko tawagar mutane mataimaka ko wasu ƴan agaji ko wasu bodyguard ko wasu al'umma waɗanda za su iya taimaka mishi ba a lokacin da wannan fushi na Allah ya sauka gare shi babu wasu jama'a da suka yi taimaka mishi alfi'a hiya al-isaba wato jama'a da za su yi taimakon mutum ko jama'a da dama suna jira suna kare lafiyar wani ko kuma abokan hulɗarsa ko mataimakansa sune fi'atun yansurunahu basu yawan dukiyarsa yawan jama'arsa yawan mabiyansa ko ma'aikatansa ko masu goyen bayan shi basu iya taimaka mishi ba haka nan ma'aikatan gidansa da ma'aikatan ofishinsa duka basu iya taimaka mishi ba basu iya kare shi daga azabar Allah ba sai Allah ya ce wa ma kana minal muntasir kuma shi ma bai iya taimakon kanshi ba shine ma'anar muntasirin wa ma kana ai shi kansa bai kasance minal muntasirin li nafsi wanda zai taimaka wa kansa ba wato bai iya kare kansa ba yana iya daukan kuma wa ma kana minal muntasirina ai bai zama daga cikin waɗanda wasu za su iya kare shi ba sai ya zama kamar ƙarin zance ne a taukidi ne akan wa ma kana lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wallahu a'lam sai Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil ams waɗanda a jiyajiyan nan a da suke gurin ina ma su samu irin matsayinsa waɗanda muka ji a baya suna cewa ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lahu hazzin azim mutane da aka ce waɗanda ba su san ilimin addini ba waɗanda ba su san inda duniya ta sa gaba ba ba su fahimci asalin manufar halittar su a duniya ba da ƙaruna ya fito cikin kyakkyawar kama da shiga ta alfarma sai suna cewa kai ina ma mu samu irin abin da Allah ya baiwa ƙaruna lalle shi wannan mutumi yana da rabo mai tsoka a wannan duniya waɗannan su ne suka ga abin da ya faru da shi da suka gani sai suka ce sai Allah yake ba mu labarin su cewa sun wayi gari suna cewa wa asba alladhina tamannaw bakanu bil amsi waɗanda suke gurin samun matsayin shi a jiya suka wayi gari suna cewa ya laita waika annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir suna cewa kai canka ko abun mamakin abin da ya faru da kai Allah yana bada arziki ne ga wanda ya ga dama ya bude da masa wa yaqdir wanda kuma Allah ya ga dama ya takura arzikin sa da haka suka ce Allah ya ce wa asbal ladhi tamannahu makanahu bil ams al ams anan yana nufin zamanin da ya wuce wato zarafi ne mutlaki lil zamanil madi da ams tana zuwa da ma'ana guda biyu akwai ma'ana kebantacciya akwai ma'ana mai fadi ma'ana kebantacciya ita ce jiya jiya da bature ke ce mai yesterday literally wato ranar da take kafin yau kamar yanzu mun shiga a daren alhamis ko yanzu laraba ta zama jiya kamar yanda aka ce gadan wato gobe juma'a kenan misali a yanzu muna magana alhamis ko to da jiya da gobe duka a larabci suna daukan wannan ma'anar kebantacciya kuma suna daukan ma'ana mai fadi mun kun tuna bayan mun karanta ayoyin da suka bayyana jiya da irin wannan ma'anar cewa da annabi Musa yazo fa idhal ladhi tasrahu bil amsi yastasrihu fa idhal ladhi tansarahu bil amsi yastasrihu wanda ya nemi taimakon shi a kwanakin baya shine al ams anan ko sai gashi yastasrihu yana ƙara neman taimakon sa haka haka kamar fadin Allah ataha amruna laylan aw naharan sai Allah ya ce mene wajalna hasidan ka allam tagla bil ams idan duniya ta zama wato ta samu daukaka masu ita sun gyara ta sun alkinta ta hatta idza akhadhtil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna alayha sai Allah ya ce ataha amruna laylan aw nahara sai kaddaran mu ta zo wa duniya da dare ko da rana sai Allah ya ce ja'alnaha hasidan sai mu faja'alna hasidan ko sai mu sanya ta zama girbabbiya ka allam tagna bil ams kaman da can bata zama wadatacciya ba to kaga al amsa anan shi ma yana nufin lokutan da suka wuce ko ba wuce ma yakan ce jiya ba yau ba jiya baya nufin yanzu laraba yana nufin shekarun baya zaman nan baya yanayin baya to haka gadan ita ma tana zuwa da ma'anar gobe literal gobe ta zuwa kuma da ma'anar gobe kwanaki masu zuwa kamar da Allah misali yake kwatance yake ba da labari game da lahira ko walsandur nafsun ma qaddamat li ghadin walsandur nafsun ma qaddamat li ghadin kowane rai ya duba abin da ya gabatar dan gobe bawushi ma yake ce dan tuwon gobe ake wanke tukunya wato yana magana akan kwanaki masu zuwa saboda idan aka amfani da ams da gadi sai ka lura da siyakin zancen me take nufi wani waki na larabawa a zamanin jahiliya ya hada dukkanin ma'anonin guda biyu shine zuhairu da yake cewa wa arifu ma fi yawmi wal amsi qablahu walakinni ana ilmi ma fi ghadin ami yace ni zuhairu saboda dadewa da nayi a duniya na san labarin jiya na san kuma abin da ke faruwa a yau walakinni ana ilmi ma fi ghadin ami amma ban san me zai faru gobe ba to al amsi anan yana nufin abin da ya wuce gadu kuma yana nufin abin da zai zo nan gaba wallahu a'lam saboda haka tamannu makanu bil amsi anan na nufin waɗanda suka yi gurin samun irin rayuwarsa a da ba wai a jiyan yau ba ina fata mun gani sai Allah ya ce ya kulla suna cewa waika annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir kai waika akwai zance da yawa da malamai suka akan me yake nufi da waika anna amma za mu taƙaito akan mafiya shaharar zantuttukan su wanda da zaran ka ɗan bincike ka dan su zaka gani wasu suna ganin cewa kalma ce guda biyu wai daban take da ka'an amma anan wai a wurin su shine wato abun mamaki kamar yadda wasu ma kan ce wai wato kana mamakin abin da ya faru kamar Bahaushe Balarabe kan ce wai li Zaidin ina mamakin abin da Zaidu yake yi wasu kuma suka ce wai asalinta daga wailu ce sai aka rage tsayinta wailu kuma mun ji ma'anarta shiga uku ko wani kwazazzabo a cikin wuta wasu kuma suka ce wai ma'anarta ka tsaya ka ji kamar tambihi ne idan ta ce an tare yake cewa wala kar shafa nafsi wa abra'a saqmuha qila al fawaris wai ka antaru aqdimi yace hakika jikina ya warke na ji sauki kuma na jiyo zancen jarumai suna cewa wai ka antara kai antara aqdimi tashi ka zo ayyakin nan da kai ya dan yi masassara ne bai samu alin fita yake ba sai ji suke yake wannan magana saboda ka ɗaya daga cikin ma'anonin wai kenan sai zama ka anna kuma tana zuwa ne dan tabbatar da zance kamar yadda Bahaushe zai ce baka ga abin da wane yayi ba yana nufin ai ka gani ba tambaya bace to wai ka anna Allah kai karuna baka ga abin da Allah yake yi ba cewa yana halakar da kafirai wato ka gani ai akan fada ka da sigar tambaya amma kuma ba amsa ake so mutun ya bayar ba kamar ana kararar da abin ne kamar mutun ne ka rade kana mishi fada ya ki ji wata ran sai wani abu da ake mai fada akan shi ya faru da shi ce ba ga abin da ke ga ma ba ba kana so ya ce ai ya gani bane kana tabbatar mai ne da ga abin da ake gaya maka ya faru da kai wasu suka ce ma'anar wai ka anna kenan wasu malaman nahwu suka ce a ma'anarta wailaka ne wailaka sai aka khaffafa ta ita kuma an ta zo ne dan ta tabbatar da cewa waccan kalma ba guda ɗaya bace da aka khaffafa ta sai aka sa maka sai aka sa mata an wallahu a'lam wannan kadan ne daga cikin abin da malamai suka fara game da ma'anarta anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lalle Allah shi yake fada da arziki ga wanda ya so cikin bayinsa wa yaqdir kuma shi yake kunta ta arzikin fadin arzikin da ka gani Allah ne ya ga dama ya fada maka kuncin arzikin da ka gani a wajen wani Allah ne ya ga dama ya kunta ta mishi kuma kowanne da Allah yayi akwai hikimomi akwai dalilai ba dole ka san su ba al-imamu ibn kathirin yake cewa a daidai nan wajen laysal malu bidallin ala ridallahi an sahibi Allah yana nuna mana ne cewa samun wadatar dukiya ga wani mutum cikin bayin Allah ba dalili ne akan Allah ya yarda da wannan bawan ba fa inna Allah yu'ti wa yamna'u wa yudayyiqu wa yuwassi'u wa yukhfidu wa yarfa'u Ibn Kathir yake cewa Allah yana bayarwa ga wanda ya ga dama Allah yana hana wanda ya ga dama Allah yana kuntata rayuwar wanda ya ga dama Allah yana fadada arzikin wanda ya ga dama Allah yana saukar da daukakar wanda ya ga dama ya kuma sake daukaka daraja wani wanda ya ga dama sai Ibn Kathir yake cewa walahu al-hikmatu tamma wal hujjatu al-baligha kuma Allah shi yake da hikima cikakkiya na yin waɗannan abubuwa kuma shi yake da hujja cikakkiya mutum musulmi bai tuhuma Allah akan wannan bai cewa dan me Allah ka ba wani arziki ne baka bani ba dan me Allah kwas daukata ka ba ma wani duk mutumin da yake mumini yayi imani da Allah ya san kaddara bai wannan tuhumar ba a zargin Allah Allah fa'alun ne lima yurid yaf'alu ma yasha ba a tambayar sa akan me yasa yayi kaza indai kai mumini ne baka wa Allah irin wannan tambayar akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo a cikin littafin Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi musaddar kenan da littafin Kitabul Mu'jam na al-Isma'ili da Imamu Al-Baihaqi ya ruwaito shi a cikin littafin sa mai suna Shu'abul Iman hakanan asalin riwayar tana cikin Musnadul Imami Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin Al-Adabul Mufrad na Shaykhul na al-Imamu Al-Bukhari rahmatullahi alal jami' الشيخ الألباني محمد ناصر الدين رحمة الله عليه ya inganta wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahiha lamba hadisi na 2714. Abinda hadisin yake fada daga Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, duk da yake wasu malamai suna ganin kamar shi kan Sheikhul Albani yana ganin asalin maganar Abdullahi dan Mas'ud ne, amma tana da hukuncin hadisi marfu'i, saboda a bisa kaidar ilimi na malaman hadisi sahabi baya faɗa irin wannan magana da ra'ayin kansa, sai yana kuma dogara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi abinda yake cewa inna Allaha qasama bainakum akhlaqakum, Nabi sallallahu alaihi wasallama yace lalle Allah ya raba halayenku tsakankaninku kama qasama bainakum arzaqakum, kamar da Allah ya raba arzikin dabi'u da halaye da muke gani, kamar da yake cikin hadisin al-Imam Tirmidhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da Allah ya tashi da Allah ya tashi halittar bayi ya tsakuri kowane bawa, an tsakuri wani bangare na irin nau'in kasar da aka halicci annabi Adam ne aka yi shi, wato shi annabi Adam sai da Allah ya sa aka cako da kasa mabambanta, da mai laushi, da fara, da baka, da mai wari, da marmara, da mai dutse-dutse, da mai dadin takawa, da mai rashin dadin takawa, duka aka hada, sannan aka yi moldin na annabi Adam. To kowane da cikin ƴaƴan annabi Adam da aka zo yin shi an tsakuri wani sashe ne na wannan kasa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda aka tsakuri kasa mai sauki aka yi shi, sai ka ganshi da saukin hali. Wanda aka tsakuri kasa mummuna aka yi shi, sai ka ganshi da mummunan hali. Wanda aka tsakuri kasa wacce take ainihin wato mai kyau aka yi shi, sai ka ganshi da kyakkyawar kama. Wanda aka tsakuri kasa aka yi da wuyi kaza aka yi, sai ka ganshi da wannan nau'i. Daka shi sa cikin ayan annabi Adam, annabi yake cewa fa minhu musahalu was-sa'abu wal-khabith. Daka cikin annabi Adam akwai mai saukin hali, akwai mai wuyar sha'ani, akwai mai mummunan tunani, ga sanan kala daban-daban. Za ka ga wani tun yana karamin yaro sai ga dabi'ar shi ta fita daban. Wani yaron yana da san mugunta, wani yana da san alheri, yaro karami sai ga yana da kyauta. Wani yaron tun yana karami za ga yana da tausayi, wato ba sai sun girma suke koyon wannan halayen. Akwai halaye muktasaba, amma akwai na asali. To shi annabi yake ce mana Allah madaukakin sarki ya raba dabi'u gare ku, ya ku halittun Allah, kamar yadda ya raba muku arzikan. Daka za ka kowa halittar shi daban, kamar shi daban, da kuma kowa halayensa daban, sai dai a samu kamantakekeniya. Sai annabi ya ce wa inna Allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wannan duniya saboda ba ta da wani matsayi a gurin Allah, ba ta kai matsayin fufuken sauro a wurin Allah Ubangiji ba. Ta haka Allah yana bayar da ita ga wanda yake so da wanda baya so. Yana ba musulmi, ya ba kafiri. Yana ba mumini, ya ba munafiki. Yana ba wanda yake masa da'a, ya ba wanda yake saba mishi. Yana ba al'ummomin musulmai, yana ba al'ummin kafirai. Kowa Allah yana ba shi duniya. Wala yutil imana illa man yuhibbu. Amma imani Allah baya bayar da shi sai ga wanda yake so. Da kan ka Allah ya baka imani, ka gode wa Allah kuma ka alkinta imanin. Sai annabi ya ce faman danna bil mali an yunfiqahu. Wanda Allah ya jarabce shi yana da rowa, ya kasa ciyar da dukiya, wa khafa al aduwa an yujahidahu. Ko wanda Allah ya jarabce shi a cikin dabi'arsa matsoraci ne, ba zai iya zuwa jihadi ba. Wa habal layla an yukabidahu. Ko wanda Allah ya jarabce shi a cikin dabi'arsa malalaci ne, yana da yawan bacci, bai iya tashi cikin dare ya ibada. Kaga ruwan ana samu sa cikin mumine ko? Sai annabi ya ce falyukthir min qawli subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. To ya yawaita yin wannan salati subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Saboda wannan zikirin daga cikin sirrorin sa shine zai raba ka da muguwar dabi'ar ruwa, sai ka fara kyauta. Zai raba ka da muguwar dabi'ar tsoro, sai ka zama jarimi. Zai raba ka da muguwar dabi'ar bacci, nauman subata, sai ka dinga samu kana farkawa, kana istighfari, kana sallah, kana karatun alqur'ani, kana neman bukatu a wurin Allah. Wannan hadisi malamai sun yi maganganu akan shi da yawa, wasu sun inganta, wasu sun rarrabata, amma dai fil jumla ana aiki da abin da ke cikin sa na fa'ida da falala. Mun kawo shi ne anan saboda maganar da muke akan cewa Allah wa inna Allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. wala yutul imana illa man yuhibbu. Karin gushi akan magana Ibn Kathir, Allah ya gafarta mishi, da ya kawo cewa Allah yana bayarwa, yana hanawa, yana yalwatawa, yana kuntatawa, yana daga daraja ya sauke wanda ya ga dama. Shine sai muka kawo wannan hadisi, shi ma ya ambace shi a wajen da wani lafazi dan mara waccan magana baya cewa dama Allah ya raba arziki mutane gabaki daya, kuma Allah kamar yadda ya raba halayensu. Saboda duk abin da arzikinka ne ko rabanka ne a nan duniya, kai dai ka bi asbab kawai. Abin da ake so da bayi shine su bi asbabu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da bayi za su dogara ga Allah irin dogaran tsuntsaye da Allah ya ciyar da su yadda yake ciyar da tsuntsaye. Kaga sai ya ambaci abubuwa guda biyu game da tsuntsaye. Taqdu khimasan shine wato bin sababi kenan, in gari ya waye sun tashi sun fita nema. Wata ruhu bitanan sai su dawo kuma a koshe, Allah ya kosar da su. Saboda tawakkali shine ka tashi ka nema, kayi kwazo wajen neman arzikin Allah, shi kuma Allah shike yin sauran. Ba za ka zauna kawai kana jira Allah ya kawo maka arziki a inda kake ba, kace in Allah ya kaddara nan zama attajiri kawai zan zama, ko in Allah ya kaddara zan yi digiri to zan zauna kawai zan gana yi digiri. Kaga ba zai yi ba, dole ka tashi ka nema yadda ake yi digiri, dole ka tashi ka nema yadda ake nema arziki. Ko ka zauna kace ka zauna kai kace in Allah ya kaddara zan yi ƴaƴa to Allah zai bani ƴaƴa. Kai baka nema aure ba, baka yi aure ba, baka yi tarbiya ba, ba zai ka samu ƴaƴa ba. Ko kana da gonar ka kai kace to bari zauna, in Allah ya kaddara zan samu amfani a gonan nan, Allah shike so kaddara ruwan sama cike tsare da tsuro. Ka zauna kai kace da kakaa zaka girbi hatsi, ba zai yi ba. Sai ka tashi ka bi asbab. To shine ma'anar taqdu khimasa, suna fita da safe da jijjibi da dan kwararren ciki. Za su fita da yunwa amma sun fita nema. To abin da yake so da bawa musulmi shine ya tashi ya nema, Allah shike bada arziki. In kaga ya baka to yayi niyyar baka da. In kaga ya hana ka to yayi niyyar hana ka. Amma fa duka halayen masu juyawa ne, yana dagawa kuma yana saukewa. Wanda da arziki yau gobe da talauci, wanda talauci yau gobe da arziki. Allah ya tsare mu. Sai abu na gaba da ya kamata mu ambata game da wannan shine cewa shi bada yalwa arziki din wata siffa ce keɓantacciya ga Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Ko da wato ka samu arzikinka ta hannun wani da ya maka dalili, to wannan sababi ne. Ko da ka samu arzikinka ta hannun wata sana'a ko wata harka, to wannan sababi ne. Amma dai Allah shi yake banta da siffar bayar da arziki. Shi yasa a wurare da yawa Allah Maɗaukakin Sarki ya ambaci wannan siffa ta shi keɓantacciya, cewa siffar shi ce kamar yadda Allah yake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutaha kullal basti fataqda maluman mahsura. Sai yace inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yace kar ka zama wato ka manne hannunka gaba daya a cikin aljihunka, baka sadaka baka kyauta gabaki daya, kar kuma ka saki hannunka komai ya zirare. Idan kai haka duka biyun za ka zama ko dai abin zargi da rowa ko abin dariya da wauta in ka zubar da arzikinka. Sai Allah ya ce ka sani cewa inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah shi yake sakin arziki ga wanda ya ga dama, kuma shi yake kuntata shi. Wannan cikin sotu Bani Isra'ila kenan ko? A wani waje a cikin sotu Rumi Allah yake cewa awalam yarau anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Shin su mutane ba sa ganin cewa haka Allah yake yalwatar da arziki ga wanda ya ga dama, kuma ya kuntata ga wanda ya ga dama? Lalle a cikin haka akwai ayoyi ababan dauka izina ga mutane masu imani. Wani waje Allah yake cewa waqalu nahnu aktharu amwalan wa auladan. Cikin sabai suka ce mu muka fi kowa yawan dukiya da yawan ƴaƴa, ji kafiran Makka ko wanda daga cikin su. Wa ma nahnu bi mu'adzabin. Kuma suka ce ko an je lahira wai wallahi su ba za a musu azaba ba, wanda suna da ƴaƴa da dukiya. Suka yi wa Allah wannan takamar. Sai Allah ya ce qul inna rabbi yabsutur rizqa, ka ce musu Ubangiji na Allah shike bada yalwa arziki, ba ku ba kanku ba. Liman yasha'u wa yaqdir walakin na mai sha'u min ibadi, akwai mai ibadi a nan a aya ta gaba ne akwai min ibadi aya ta gaba ai ya maimaita magana ko cewa qul inna rabbi yusir rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru la wama anfaqtum min shay'in a ta farko kuma wa yaqdiru walakin da akthar nasi la ya'lamu ayoyi ne guda biyu a jajjere ina jin aya ta 36 sai kuma ta 39 ko ta 40 Allah ya kara mata cewa qul inna rabbi yusir rizqa dai again kace musu ubangiji na yana yalwatar da arziki liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la wanda Allah ya so cikin bayina wa yaqdiru lahu yana kuma kuntata mishi a waccan ta farko bai ce wa yaqdiru lahu ba ko min ibadihi ba wa yaqdir cham nan kuma min ibadihi wa yaqdiru la a ta karshen sai ya ce ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin lokaciyar na ko menene Allah shike mai shi wa huwa khairur raziqin a san farko kuma ya cike ta da walakin aksaran nas la ya'lamu ina ji haka ne ko والله المستعان جزاكم الله خيرا واحسن اليكم wannan ayoyi guda biyu amma masu albarka suna da fa'idoji da yawa wasu mun ambata a baya zamu ƙara ambatan wasu insha Allah na farko da Allah yace laula ammanallahu alaina la khasaba bina wannan yana nuna ayo shukr wannan ta kama ne wannan yana lutufin Allah da ihsanin sa gabayinsa waɗanda suka yi laifi amma kuma suka yi maza suka dawo cikin hayyacinsu kaga waɗannan talakawa ai farko sun so su yi tarayya da ƙaruna a cikin badalarsa amma da aka yi musu wa'azi aka ce musu wailakum thawabullahi khairul liman amara sai suka dawo cikin hayyacinsu saboda ka lokacin da aka yi musu wannan abin sai Allah ya kyale su sibe musu ba saboda sun tuba sun bi Allah sun bi gaskiya sai Allah ya ba mu labarin suna cewa laula ammanallahu alaina la khasafa bina wannan ya nuna ka dinga itirafi da baiwar da Allah yayi maka da kariyar da Allah yayi maka da rangwamen da Allah yayi maka lafazin khasafa Hafsu na karanta shi da khasafa yayin da sauran qura'u gaba daya suna karanta shi da la khusifa bina kuma wasu malamai suna ganin in an ce khusifa to ayat ta fi yin balance saboda zantuka ne guda fi guda hudu fa khasafna bihi wa bidari na farko kenan laula ammanallahu alaina na biyu kenan sai kuma na uku na hudu la khasafa bina da innahu la yuflihu to kaga biyun farko mabni lil ma'lu shine fa khasafna bihi wa bidari da kuma laula ammanallahu alaina kowace gaba akwai fi a cikin ta mabni lil ma'lu a biyun karshe kuma la khusifa bina da kuma innahu la yuflihu su kuma biyun sun zo da mabniun lil majhul ko mabniun ala ma la yusamma fa'idu kamar yadda ake cewa kamar yadda wasu malamai suke fadi wallahu alam duka dai kirawoyi ne tabbatattu babu wani iskali akan su fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu kuma da aka ce wato idan Allah madaukakin sarki malamai suka ce idan Allah madaukakin sarki ya kaddara ainihin azaba ga wani cikin mujrimai to fa babu wani halitta cikin halittun Allah mutum ne ko mala'ika ko aljani wanda ya isa ya kara bawa daga wannan saboda ka wannan abin da yake nufi ya mu bayin Allah yi kokari mu gyara alakan mu da Allah kar mu bari mu kai ga Allah ya kama mu da wata ukubarsa ko mu fusata Allah idan Allah ya tashi kama bawa wallahi babu wani dan uwansa bawa ko taron dangi da suka isa su tare shi isa Allah ya ce fa kan lahum min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muttasil ba wanda yake kare maka saboda haka abin da ya kamata kai wa kanka qiyamul lailin ka gyara alaƙarka da Allah wannan shine irin abin da Allah ya ba mu labari keke da keke game da wancan mutumin na cikin suratul kahfi wanda wadrib lahum masalan rajulaini جعلنا لآدم جنتين من أعناب وحببنا بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا جنتين آتت أكلها ولم تدل منه شيئا هزوا كرشي دعكتي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة آتية قائمة ولا إرجيت إلى ربي لأجلنا خيرا منها منقلبا كاكشي ما إرون وانا أكمش الله يتي وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاويه على عروشا ويقول لي تي لم اشرك بربي احدا سيما الله يجي مني فلم تكن له ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله irin wannan nashi kuma kana muntasir shi ma irin wannan ne yayi girman kai yayi dagawa yace babu lahira yace in an je lahira ma shi dole zai tsira tunare Allah ya bashi arziki a nan duniya Allah yace nan take maka kewaye gonar gaba ɗaya maka bata ta fa asba yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha ya tsaya yana sallallami akan irin dukiyar da ya zuba an yi haro an sa taki an biya ma'aikata an yi feshi an yi kaza an zuba jari ana jiran za a ɗebi riba Allah ya halaka gonar shi ma haka Allah yace babu wanda ya isa ya taimake shi bai samu mai taimako ba walam yakul lahu walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi kuma kana muntasir haka Allah ya mishi shi ma haka waɗancan na cikin sotil mulki ko iz aka san wala yasri munnaha musbihina wala yastasnun ha na kalam me Allah yace fa tafa alaiha ta'ifum min rabbika fa asbahat kasarin fatanadu musbihin sun riga sun gama mummunan shiri za su yi rashin kirki Allah ya sa mala'iku cikin dare suka je suka lalata gonar gabaki daya gari na wayewa suka ga babu komai har ma suka ce ko mun bata hanya ne ko ba nan bane gonar mu su ma ba su san me taimakon su ba to Allah yana da wata ka'ida shine kamar da Allah yake cewa falamma asafunan taqamna minhum fa agraknahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhir Allah yana da ta ka'ida jama'a mu jita wannan a cikin hadisi da Imam Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana kama wato fasiki da mutuwar fujia kamar da yake kama yake wa mumini wato baiwa da mutuwar fujia mutum yana iya mutuwa nan take ba da shiri ba to idan mumini ne wannan wata kafara ce gare shi amma idan kafiri ne ko fasiki ko munafiki to tana iya yiwa wani kamu ne Allah ya mishi na farat daya shine annabi yake cewa mautul fujati akhadhatu asifin mutuwar fujia kamu ne na Allah cikin fushi yace wa makrimatul lil mu'min shine Allah yake ba mu labari da kafirai suka yi wa Allah laifi abin ya tunzura sai Allah yace falamma asafunan taqamna minhum yayin da suka fusata mu Allah yace sai muka dau mataki akan su fa agaraknahum ajma'in sai muka tarkake su gabaki da waj'alnahum salafan wa masalan lil akhir sai fir'auna yake ba da labari wannan kaurunan su din ne dai saboda wa'azin da wannan ayoyi suke mana shine jama'a mu kula da alakar mu da Allah kullum mu dinga gyara ta karka je a magana ko aiki ko wani yanayi kana maganganu da su fusata Allah Allah bai barin wannan kana shishiga haƙƙin Allah ko wai kai a matsayin ka na dan boko kana ganin baka yarda da hukuncin Allah baka dinga fadan maganganu iya san ranka ko kana aikata barnar da kaga dama kana ganin kamar Allah ya kyale ka ne ko wa umli lahum inna kaydi mati Allah ya gafarta mana sannan daga cikin hikima Allah a waɗannan ayoyi bayan rahamar da yake yi ma bayinsa da suka wato tuba sannan Allah yana uquba ga kafirai da azzalumai da abin da zai zama abin daukar izina ga sauran mutane duk wani babban azzalumi ko wani babban kangarare Allah ya kan nuna wa mutane aya game da shi idan mutane masu hankali ne za su dauki izina game da abin da Allah ya mushi sannan waɗannan ayoyi suna nuna wulakanta sha'anin Karuna ji ba irin yadda aka kambama labarin arzikinsa amma cikin aya biyu kai Allah ya gaya mana cewa Allah ya gaya mana cewa fa kasabna bihi bidaril ard wato ba tsaya ana ta lissafi in details cewa yawan gidajen da gine-ginen da arzikin da meye abin da yayi asara babu bayani akan wani magana a ce bari a nemo hukumar nema ta zo ta yi bayanin asarar da yayi kawai fa kasabna bihi wa bidaril ard babu wani labari labarin kawai an kuntata labarin saboda ba wani mutumi ne mai daraja a wurin Allah ba hakanan mun ji cewa siffar arziki siffa ce ta Allah madaukakin sarki inna Allahu warrazzaqu zulquwatul matin Allah shine mai azurtawa kuma shine mai karfi karfi na ban mamaki sannan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la nasaluka rizqan ba ma tambayarka wani arziki nahnu narzuquk mu muke azurtaka Allah ya faɗi ire-iren waɗannan Allah ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu ma yasla yahtasib wanda yake tsoron Allah Allah zai bashi mafita akan komai kuma ya azurta shi inda baya tsammani a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Mas'ud yake annabi yake cewa inni Allah yana cewa a cikin hadisul qudsi inni ana ar-razzaqu zul quwwatil mati ni ubangijinku ni ne mai azurtawa ni ne ma abocin karfi haka hatta da Allah yana ba mu labarin ɗan aljanna Allah ka samu cikin su Allah yake cewa la yasma'una fiha laghwan illa salaman walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya ba sa jin wani wasa ko wargi a cikin aljanna sai dai aminci kuma duk azzikin su da ake ba su safiya da maraice Allah ne yake ba su Allah ka ba mu sannan malamai suka ce wannan al-khasf din yana daga cikin mu'ujizozin annabi Musa annabi Musa yayi addu'a Allah ya bashi dama girgizar kasar ta faru specifically ga wanda aka so ta faru gare su ba ta shafi kowa ba a ce a cikin gari guda Allah ya girgiza wa wani gida kasa ta haɗe kuma kasar ta koma ta haɗe kamar ba a yi komai ba kowa ya ci gaba da abin da yake kaga wannan wani abu ne wanda yake khariqul lil'ada da ya kamata a ga ramin a makwabta su ma wata kila ya shafe su kowa hankalin shi ya tashi ai ta zuwa ana kallon wurin ana daukan hotuna ana daukan rahoto duk ba a samu wannan ba kawai ta hadiye shi ta koma ta rufe an neme shi an rasa kuna daga cikin mujizar da Allah ya baiwa annabi Musa a wannan mataki insha Allah to ina ganin bari mu saurara anan ko ai hakuri ina ganin in Allah ya so mun zo karshen wannan kisa ta Karuna tayi mana basaja sosai ban dauka za ta dade da mu haka ba sai mu tsaya anan mu ba mu tashi fadan Allah tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واجعل اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.